أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصدر من شريم البركة نفتوارك زوا كي سيدة غنندا كي مواسا شريشر نريجو غوتل أنا برني ولا منا فرنشين كسان شوارو كوتي كي وني سابون شريم inda a yau kan ba za mu dauki tambayoyi ba, ganin cewar mun samu ni babban malami ko in ce bakuncin babban malami cikin zauren a yau, da shine za mu tattauna akan abin da ya shafi rayuwa musamman na matasa. Wannan malami ba kowa bane sai Dr. Kabir Abubakar Amin, wanda aka fi sani da Dr. Kabir Asghar. Malami ne a tsangayar koyar da harshen Larabci, wato Arabic Department na Ahmadu Bello University da ke garin Zaria. Malam, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muna marafta malam da shigowa cikin wannan zauri.
To, na gode malam, Allah ya sa ka alkhairi.
Amin amin, masha Allah. To malam, ganin Allah ya kaddara yau ka samu baku zuwa wannan gari na Adamawa musamman a cikin Yola, kuma ga ka a wannan gida mai albarka na Radio Gotel cikin wannan shiri na fatawa. Kamar yadda na ambata, zan so ka bamu guzuri akan abin da shafi rayuwar matasa, ganin hatsarin da matasa ke ciki a wannan lokaci, yanayin rayuwar. Ba a tuna menene zai iya haifarwa gaba, ya za a kasance a rayuwar gaba, wanda wannan abu ne mai ba da tsoro kwarai. Wani jan hankali za ka yi game da matasa akan irin wannan ɗabi'a da yadda za a gyara?
To, bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ƴan uwa masu sauraron mu daga wannan tasha mai albarka ta Radio Gotel, ina muku sallama har ila yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Babu shakka, matasa jari ne na al'umma a musulunci, al'ummar musulunci a ka'idar addinin ta da al'adata ta bada muhimmanci kwarai da gaske wajen kula da tarbiyyar matasa da shirya su dan su fuskanci wato kalubalen da ke gaban su a rayuwa mai zuwa. Dan haka za mu ga cewa tun daga cikin nasoshin Alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, akwai fadakarwa akan muhimmancin matasa da amfanin su ga al'umma, wanda haka yana nuni zuwa ga idan matasa suka gyaru, to hakan alama ce akan cewa al'umma tana da mustakbal, wato gabanta yana da kyau. Idan ko matasa suka zama sun lalace ko sun kama wata hanya wadda ba mai kaikiya ba, to wannan wato izina ce akan cewa babu mustakbal mai kyau. Akwai abin tsoro game da al'umma da matasanta ba su kama turba mai kyau ba. Idan muka lura alal misali a cikin kissa ta Ashabul Kafi, abinda Allah ya bada labari na wasu mutane waɗanda suka yi tsayin daka wajen yaƙi da wani kafirci, gagarumin kafirci, wanda wani sarki ne da ma yake da awashi Allah ne, da Allah ya zo bada labarin su sai da ya ambaci waɗannan iri ne su, da yake cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim, wasu ɗan taron matasa ne wanda suka yi imani da ubangijinsu. Zidnahum huda, Allah ya ce sai muka ƙara musu imani da shari'a. Waɗannan matasa sun tarar da wani sarki wanda yake da'awar cewa shi Allah ne, amma suka tsaya kai da fata har sai da suka yaƙi da wannan da'awar tasa, suka wargaza mummunan da'awarsa da yake ta'allantaka. Allah ya yabe su akan wannan. Waɗanda wato labarin su sananne ne kamar da zuwa cikin Suratul Kahfi. Sannan idan muka kalli fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, cike take da wasu dalibai cikin sahabbai wanda galibin su matasa ne. Waɗannan matasan su ne suka yi dakon ilimin annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin su Abu Huraira, irin su Jabiru dan Abdullah, irin su Anas dan Malik, irin su Abdullahi dan Abbas, irin su wato Abdullahi dan Umar da makamantansu. Idan muka kalli tarihi, waɗannan galibin su ne waɗanda suka kai sakonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar fiye da sauran manya, ba wai dan sun fi manyan ilimi ba. Saboda a lokacin da ake karantar da su a fada ko a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su matasa ne suna da karancin shekaru, wanda a bisa ɗabi'a kaga kenan za su rayu rayuwa mai tsayi fiye da waɗancan. wadannan haka ake tsammanin musu bisa dabi'a.
Na'am.
Misali sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya fi su ilimi ga baki daya. Amma ya rayu ne shekara 2 kadai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ba za a hada shi da irin Ibn Abbas wanda ya rayu shekara 30 ko 40 ko makamanta haka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wadanda suka rayu har suka tsufa suna ta wato karantawa ga al'umma dabaka bayan dabaka. Wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin matashi a cikin al'umma ta ainihin musulmai. Dan haka sai ya zama musulunci bai yi wasa ba wajen bada wato bayanai akan yadda za a yi tarbiyyar matasa. Tun daga kan idan sun taso suna yan kanana a koya musu tauhidi. Wato sanin Allah da sanin dayan tashi da yadda za a bauta masa da kuma sauran ilmomi wanda suka shafi musamman ilimi na Al-Qur'ani mai girma da yadda za su karanta shi da yadda za su ainihin wato san ma'anarsa da kuma yadda za su yi aiki da shi da ilmomi na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da fahimtar ta da kuma yadda aiki da ita wajen gane ma'anonin Al-Qur'ani da kuma aikata ayyuka na ibadoji wannan duka abinda ake so a dasa matasa a kai kenan. Dan haka in muka lura duk inda ka je ka sami wato makarantu ko wuraren darussa to ana tare da su ne musamman dan su matasa din. Idan muna ta cewa matasa wato mutanen da suke daga karancin shekaru wanda galibi ba su kai shekara 35 ba daga shekara 35 zuwa ƙasa ko kuma 40 zuwa ƙasa su ne ake kallo a matsayin matasa. To waɗannan jin na al'umma baya ga kasance wasu suke da karancin shekaru su kuma su suka fi yawa matasa su suka fi yawa wato population din su yawan su a cikin al'umma ya fi yawa fiye da na waɗanda za a iya cewa wata kila dattawa ne kuma su shekaru da yawa
lallai.
To abin da ke faruwa na matsala shine galibi mutumin da ke cikin waɗannan shekaru akwai rudi na shedan abu na farko da ke rikita ma matasa tunanin su shine rudi na shedan suna ji da karfi domin suna shekarun karfin su na karfin jiki da kuma shekaru na karfin kwakwalwa kwakwalwa sana iya idrakin abubuwa da yawa da kuma cewa zamani nasu ne za su dinga kallon wanda ya fi su a shekaru kamar zamanin shi ya wuce wannan shine mataki na farko da matashi ke samun kuskure tunanin cewa dan ina da shekara 25 ko da 6 ko da 7 kuma kamar su ina jina jikina da karfi ina jin cewa kwakwalwata tana da karfi to sai na kallo waɗanda suka girme ni akan cewa yayin da wannan zamanin su ya wuce zaka bana buƙatar shawara su bana buƙatar irin tunanin su bana buƙatar irin salon rayuwar su ni zan tsara wa kaina tunani da salon rayuwa wanda zan rayu akai
wanda su waye ba
wanda su ba su waye ba ai zamanin su ya wuce zamanin su ba irin namu bane to wannan shine kuskure na farko da yake faruwa daga zaran matashi yayi tunanin cewa shi yanzu tunanin sa da kaifin basirarsa da irin abin da ya fahimta a zamanin da yake rayuwa ya wadace shi ba sai yayi amfani da tunani da kaifin basira ko karanta wani gaba da shi ba to ya samu mataki na farko na zamewa daga turba domin sunna ce ta Allah cewa akwai manya akwai yara kuma sunna ce ta Allah akan cewa waɗannan manya sun fi yaran sanin abin da ya kamata dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi wanda Bukhari ya fitar magana ce ma aka zo za a yi a wurin zaman sa wasu mutane sun zo za su kawo wani ƙara ko wani zance sai wani mai karancin shekaru yayin maza zai magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya shiru kabbir kabbir manya dai manya dai kaga wannan hadisin daga cikin fiqhun da zamu iya fahimta a cikin sa ishara akan cewa koda ga magarin wakilci na magana to ya kamata in yaro yana waje ya bar babba yayi
lallai
wataƙila shi wannan yaron yayi tunanin zai iya fin babban jawabi shi yana ganin ya san matsala shi ne ke da baki amma duk da haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce a manya dai su fara magana wannan yana nuna muhimmanci zuwa ga cewa dole ne yara matasa su saurara wa manya idan an zo wajen magana ko tunani domin kamar yadda Bahaushe yake cewa wanda ya riga ka
bacci
ya riga ka tashi wanda ya riga ka bacci ya riga ka tashi ko kuma cewa da ake yi abinda yaro ya hango abinda babba ya hango ko yaro ya hango tsauni ba zai hango shi ba
sosai
to wannan shine mataki na farko da matasa suke samun zamiya game da shi shine ganin cewa tunanin su ya wadatar musu ba sai sun buƙaci tunanin na gaba da su ba na ɗaya kenan na biyu da gaskiya wanda suke taimakawa matasa wajen samun matsaloli a rayuwa shine wato zamani da yazo da abin da ake cewa globalization wato dinnan zamu ban san me sunan globalization da Hausa ba
ana iya cewa dai
wayewar zamani
duniya ta zamto a wuri guda
dunkurewar duniya a wuri guda sakamakon wayewar zamani da hanyoyin sadarwa na zamani da cire nisa tsakankanin al'ummomi da cultures da al'adu to sai zamana a da kowa yakan koyi al'adun al'ummar da yake cikin su ne tunda bai da access bai iya samun bayanai ko sanin wata al'ada sai wannan sai in ya girma ne yayi karatu ko yayi tafiye-tafiye ko dai ta wata hanya ya samu saduwa ya samu contact da wata al'umma sannan zai iya saninta to yanzu kuwa tun yara suna kanana suna iya zama suna da access suna iya samun sani da fahimta da samun alaka da wasu al'adu can daban to sai zama yayi yana ganin waccan al'adar bare kamar ta fita shi ta fita al'umma shi yana ganin kima ta da kenta tana bashi sha'awa sai fara bin wannan al'ada wanda kuma kaga wannan ma abu ne da shari'ar musulunci ta yi hani akai a cikin nasu shi mabambanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana al'umma sa daga koyi da wasu al'ummomi musamman yahudu da krista da sauran maguzawa da duk waɗanda ba musulmai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani a hadisai da daban-daban game da koyi da su kamar a cikin hadisin Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa za ku wayi gari kuna bin tafarkin waɗanda suka zo gabanunku har sahabbai suka ce su wane kenan yace yahudu da nasara a wata riwaya kuma yace wato farisa da rum sakamakon wasu daga cikin sahabbai da suka ce suna so su ma a sanya musu wata bishiya wanda za su dinga aje makamansu suna neman tubarraki yadda kafirai suke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle wannan shine tafarkin da Allah ya bada labari cewa za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kar ku dinga bin tafarkin su kar ku dinga koyi da al'adunsu da tunaninsu ta kowace fuska tun daga irin harshen da suke magana da shi ko tsarin rayuwarsu ko suturarsu ko duk wani abu da idan an ganka za a ga kai kama da wasu waɗanda ba musulmi ba to abin takeici sai aka wayi gari yanzu matasa wannan abin shi fa su sha'awa don haka a wasu wuraren ma za ka zo sai ka ga matasa ne musulmai amma in ba sunayensu kaji ko ka gansu suna ibada ko wani dalili ya sa ka san su ba bai yiwa kawai da ka gansu a shigarsu ko a kamanninsu na zahiri bai yiwa ka iya bambance cewa musulmai ne ko ba musulmai bane babu shakka wannan abin takeici ne domin wannan shine abin da nasara ke cewa
bai kama da musulunci
ba ko kama da musulunci ba suna da lost identity wato sun rasa hoyiyar su sun rasa shakhsiyar su sun rasa abin nan din su wane ne su dan wani lokaci ma a wuraren da ake tarzo ma ko ake iya wasu tashin hankali ba iya tantance waɗannan waɗanne iri ne shin cikin musulmai ne su ko cikin waɗanda ba musulmai ba babu shakka wannan abin dubawa ne a gani na wannan shine hanya ta biyu da take sa matasa suna dulmiya muna farko tukuna gamsuwa da tunaninsu na biyu kuma koyi da waɗansu waɗanda ba musulmai ba sakamakon samun hanyoyin sadarwa waɗanda babu su a da to na uku kuma daga cikin abubuwan da nake ganin cewa suna jan matasa zuwa ga wannan tataburza akwai watin abokai ko kawaye da mata kenan galibi bisa dabi'a matasa sukan yi koyi da abokansu na kusa ko na nesa ko ta yi koyi da kawarta waɗanda suke tare a makaranta ko a gida ko a ɗakunan kwanan ɗalibai ko kuma a wajajen sana'o'insu da makamantansu abinda ta ga wancan na yi ko ya ga wani na yi da sai ga shi ma dole sai ya yi irin wannan abu sannan za a san cewa shi ma ya isa dama kuma kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanci game da tasirin abokai misalin aboki na gari kamar misalin mai sai da turare da kuma misalin aboki wanda yake ba na gari ba kamar misalin makeri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wanda ya zauna da mai turare ko dai ka siya ko kuma ko baka siya ba za a ji kana kanshi saboda zama kusa da shi wanda kuma ya zauna kusa da mai kira ko kuma kure kona maka riga ko kuma kube kona maka riga ba za a ji kana warin da karnin wuta to kaga kenan wato wannan yana nuni zuwa ga yadda abokai suke da tasiri wajen sarrafa tunanin abokansu kuma a bisa dabi'a shine dan adam yafi saurin koyan dabi'ar banza dake tare da abokinsa fiye da shi ya koya ma abokin dabi'a ta kirki a bisa dabi'a ta dan adam
wato ko da yana ganin shi na kwarai ne
yawa shi na kwarai ne idan ya kusanci na banza
ganin koyan shi kyawawan dabi'u shi zai fi saukin daukan muna nan
kwarai da gaske
kan koyar da kyawawa
kwarai da gaske kamar yadda aka zo ga ruwa mai kyau ga mummuna aka hada su a dabi'ance wannan mummunan zai bata mai kyan ne
sosai
ga hadisin wato kissar matan mutanen Madina wadanda kamar da Umar yake bada labari a cikin kissar sa sananne ya cewa sanda suke garin Makka su matan suna jin tsoron su idan mutun yana zaune matan shi zata natsu in yayi magana yayi tsawa zata ji tsoro ba zata iya mai mushi ba yace amma da muka zo garin Makka a garin Madina bayan hijira sai muka samu su kuma matan mutanen Madina su kuma sai na maza kowace mace tana iya mijinta duk wani tsageranci da rashin kunya kuma dole sai shine zai hakuri to kaga mutanen Makka sun zo da matan suna da dabi'ar da take ta kwareci wajen tsoron mazajen su ga kamata yayi sai mutanen Madina sai matan su koyi dabi'ar matan Makka yace amma to ba haka ne faruwa fatafikna nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il ansar sai matan Madina sai dabi'ar su na sai ta yi naso ga matan Makka sai kuma matan Makka suka fara raina maza shine abinda Umar ya ba ya sha mamaki cewa wata ran yana cikin wani lissafin shi yana magana kawai sai matan shi ta sa mai baki sai ce ke ya zaki sa baki a cikin wannan zanta ina ruwanki tace an sa baki din yace yanzu ni na magana kina sa baki tace to kai baka so a sa maka baki a cikin magana ka bayan ga aikatan Hafsa tana yi wa Annabi shi ma irin wannan abu kai kuma waye kai almuhim shine sai matan garin Madina halin su sai yana so izuwa ga matan garin Makka kaga halin da ba na kirki din ba sai saurin canza wancan daka shi sa nasoshin Qur'ani suka nuna cewa idan kaga ana yin wani abu barna wa idza ra'aita alladhina yakhudduna fi ayatina fa'arid anhum kabbarsu hatta yakhuddu fi hadisin ghairi har sai sun bar wannan zancen da yake kutse ne a cikin ayoyin Allah saboda da wuya ka iya canza su sai dai su su yi maka tasiri mafi karancin tasirin da munanan abokai za su yi maka shine zaka daina ganin munin barna da suke idan kana ganin ta kullum ma'ana idan mutun yana yawo da wasu wanda suke misali suna shaye-shaye amma shi bai sha da in ya ga ana shaye-shaye zai ga wani mummunan abu ne amma yau da kullun yana tare da wanda suke sha sai ya ga ai ba wani abu bane kuma ko da shi bai sha ba zai daina ganin munin barna wanda kuma wannan shine mafi raunin imani na can ƙasa wanda zai inkari a cikin zuciyarsa wanda ba zai iya wato fada da abin da hannu ko da baki ba kamar yadda hadisi ya nuna to waɗannan abubuwan guda uku Allah shi ga mata malam a gani na suna da muhimmanci kwarai wajen sarrafa tunanin matasan mu abu na gaba sai kuma nisa da matasa suka yi da makarantu makarantu na koyar da addini da sauran ilmomi na zamani ko sana'o'i dama shi dan adam kamar da Allah ya fara wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ya fitar da ku daga cikin cikunnan iyayenku ba ku san komai ba haka ake haifan kowa ummi to kwakwalwar dan adam tana shirye da ta dauki duk abin da aka sanya mata ko na alkhairi ko ba na alkhairi ba kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mawludin yuladu ala alfitra ana haifan dan adam da lafiyayyen tunani na daukan daidai da kuma tunanin da ya shirya mu duk abin da aka zuba mishi ya dauka dai akai rashin sa'a ko dai aka bar shi ba a zuba mishi abin da ya kamata ba ko kuma aka zuba mishi abin da ba shi ya kamata ba to lalacewa ta zo kenan dan matasa musamman ba sa zama haka nan kawai farihun su zama kawai ba sa yin komai dole kuri suna yin wani abu na kwarai ko kuma ba su yi na kwarai ba za su yi na banza to sun ki shiga tafarkin da ya dace ma'ana kamata ya ce kowane matashi tun farko an sa shi a tafarki na karatun alqur'ani da karatun sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran ilmomi na shari'a sannan kuma ya zama yana da wata sana'a da wani abin yi wanda zai shagaltar da lokutansa to idan ba a samu wannan shagaltawa ba dole zai nemi wani abu da zai cika lokutansa da shi domin dai shi a yadda yake jin karfin jiki da kuruciya ba zai yi zauna kawai haka nan baya yin komai ba to rashin samun wannan wato dama ta koyan ilmomi sai ta bar su da damar da za su koyi wata barna amma idan an cika mishi lokutan shi an cika mishi kokolwar shi da ilmomi na addini to za su maye gurbin duk wani shirme na farko tukunin Qur'ani zai natsar da shi zai sa ya samu natsuwa a cikin tunaninsa ya samu natsuwa a cikin ayyukansa da kuma yadda yake abin nan hulla da jama'a sannan zai wayi gari ya zama mutum ne mai dabi'a mai kyau domin wannan dabi'a ta alqur'ani za ta ratsa shi wa innaka la ala khuluqin azim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce mushi lalle kai kana kan dabi'u masu girma Aisha radiyallahu anha take cewa cikin hadisin Bukhari da Muslim kana khuluquhul qur'an halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani in kana so ka gane yaya halayen shi suke to ka dubi abinda alqur'ani ya karantar game da tauhidi game da dabi'a game da mu'amala game da sauran ibadoji da shari'a waɗannan ayyuka duka da Qur'ani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi da al'ummarsa babu abin da ya bari sai da yayi kidi shi to sai zama mu ko matasan mu basu ma san waɗannan abubuwan ba ballantana batun aiki abubuwa da dama basu ma san su ba dan haka ba sa yin ba sa aikatar da abin da Al-Qur'ani ya faɗa wanda aikatar da su din nan sune za su sa musu natsuwa abu na farko da ya sa mutum natsuwa shine yadda da dayantakar Allah tauhidin sa sannan sauran ibadoji na wajibi da farilla irin sallah kaga inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar idan mutum ya tsaye da sallah ba ta hana shi alfasha ba ta hana shi munanan ayyuka to bai tsaye da sallah ba baya yin ta akan kari ko baya yin ta yadda ya kamata ko baya kulawa da ita sannan azumi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa asiyamu junna azumi garkuwa ne garkuwa daga sabon Allah garkuwa daga barna daga batanci garkuwa daga hatta cututtuka garkuwa daga fusgar shedan to wannan ma ba su damu da shi ba sannan in dukiya gare su ba sa yin sadaka da zakka wanda kuma fitar da sadaka da zakka yana daga cikin abin nan abin da zai tsarkake mutum khuzmin amwali sadakatan tadahiru wa tuzakiyi karbu dukiya daga cikin zakka daga cikin dukiya su wanda za ta tsarkake su kuma za ta gyara musu zuciyarsu za ta tsarkake musu dukiyar daga wato za a fitar da datti na taklis na boye dukiya wanda shari'a tace dole a yi zakka saboda an ajiye za a fitar da datti na kamar da annabi ya fara a cikin hadisin Hasan da yake cewa innaha awsakhun nasi ita sadaka datti ne a cikin dukiyar mutane aka fitar sai zama ta tsarkaka kenan bayan an fitar din dattin rowa dattin taklis da makamantansu to in dukiya gare shi baya fitarwa to waɗannan kuma kaga sune muhimman ayyuka na addini waɗanda sai in kayi su ne sannan zuciyarka za ta yi laushi ka ci gaba da yin sauran to haka muka dauki ta bangaren sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda take da ƙarfi wajen gyara tarbiyyar al'umma mu dauki yadda sahabbai din suka kasance a da idan muka kalli tarihin larabawa kafin zuwan musulunci a jahiliya wasu al'umma ne wanda an samu bayani tabbatattun suke tabbatarwa mutane ne wanda suke suna da wauta suna da taurin hali suna da zalunci da kisa da barna a bayan ƙasa da yawan shaye-shayen giya da zinace-zinace babu wata barna wanda larabawa ba sa yin ta a wancan lokacin tun daga yawo tsirara da rashin sanin mutuncin kai da shan giya da cin riba da kashe ƴaƴa mata da yaƙe-yaƙe tsakankanin junansu duk waɗannan abubuwan su suna yin su amma sakamakon karantawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya karanta da su wannan sunna tashi mai tsarki sai suka wayi gari suka canza gabaki daya kamar ba su ba suka zama wata sabuwar al'umma wanda har yau ba a taba ganin al'umma irin ta ba a wajen tsarkinta da kyakkyawan tunaninta da haɗin kanta da imaninta suka wayi gari mutanen da suke yaƙi da juna yanzu suna zama wuri da sun zama fasbatun bi nimati ikhwanan Allah ya maida su ƴan uwa har sai mutun ya raba dukiyarsa ya ba wani ya saki matarsa daya wannan wani ya aura ya raba kayan kasuwarsa ya ba wani mutane waɗanda suna tafiya guzuriya kusa karewa za a hada shi duka a cakuɗa da juna a raba daidai wa daida mutanen da suka wayi gari wato ƴan uwantaka su ta kai ta kawo har wani yana gargaran mutuwa amma zai ce a ba wani wani ya fi ni bukata da irin labaransu da muka sha ji ko ana karanta mana wanda suke da ban mamaki wanda sun fi kama da kamar kace kamar khayal ne kamar ba muka kalli waƙin rayuwar musu kamar wancan nasu ba zai iya yiwuwa ba to menene ya tasiri wajen canza dabi'un su gabaki daya haka shine tasirin karantawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kuma a aikace sai muka ga karantawar wannan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk al'ummar da aka yi musu wannan karantawa suna canzawa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iya canza sahabbai a cikin shekaru 23 ko makamantansu haka su ma suka canza al'ummomin da suka riske su cikin tabi'ai da atba'ut tabi'ina da kuma dukkan garuruwan da sahabbai suka yi aikin kai musulunci warara inda suka je da futuhat dinsu ko suka je da sunan wa'azi ko yawon kasuwanci har suka kai addinin musulunci wanda har malaman tarihi suna cewa ma sahabbai idan suka je gari ba sa cewa ku musulunta sai sun yi hulɗa da ku kun ga irin ɗabi'ar su da irin amanar su da irin mutuntakar su to kai da kanka ne abin zai baka sha'awa kace ina so in shiga irin addinin ku dinnan ba za su fara tallata maka ba sai kaga a aikace yaya musulunci yake kaga babu shakka karantawa ta sunna ta yi tasiri wajen canza halayensu to sai aka waye gari mu a wannan zamanin matasa ana karantawa alhamdulillah malamai suna iya kokarin su amma matasan ba su damu ba galibi sun fi damuwa da abubuwa na shirme to wannan shine dalili na gaba da yasa karancin wato kusanta su zuwa ga karantawa abu na gaba sai kuma wasanni wasanni da suke dauke mutane abin nan suke dauke musu hankali wannan zamani musamman turawa sun ci nasara wajen kirkiro hanyoyin shagaltar da mutane iri daban-daban tun daga kan wasanni irin na kaman kwallon kafa ko na kaɗe-kaɗe da raye-raye ko wasanni irin na wrestling ko makamantansu ko fina-finai da sauran abubuwa waɗanda ake recording ɗinsu a cikin fayafaye na bidiyo da makamantansu babu shakka waɗannan abubuwa sun yi tasiri sosai akan matasan inda ka samu matasa yanzu zaka tarar da su wannan shine kawai shugul shagil dinsu akwai waɗanda su sun fi damuwa da kwallo musamman wanda take na turawa dinnan wasu sun fi damuwa da fina-finai wasu kuma sun fi damuwa da kaɗe-kaɗe da raye-raye waɗannan abubuwan guda uku a cikin industry na entertainment kamar yadda ake kiran shi da suna babu shakka suna shagaltar da matasan mu tare da cewa kuma shari'a ta musulunci ta yi hani sosai game da waɗannan abubuwa a cikin hadisin da Bukhari ya ruwaito wanda da yake akwai maganganu da malamai suka yi akan shi amma hadisi ne tabbatacce insha Allah fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa za a zo ya ati alan nasi zamanu za a zo wani zamani wanda mutane za su a cikin zamanin za su dinga yastahiluna alhira wal ma'azifa za su dinga halasta alhira wato zinace kenan zai zama zina ta zama halas ba a ganinta a matsayin laifi ba a ganinta a matsayin aibi da kuma wal khamra za su halasta giya annabi ya ce yusammuna ha bi ghairi ismiha za su dinga kiran giya da ba sunanta ba sannan ya ce wal ma'azif da kaɗe-kaɗe za a waye gari kiɗa zai zama abin da ya halasta ba a ganin laifinsa muryar shedin an waye gari yanzu masu kiɗa ana ganin su a matsayin abin da ake ce ma celebrity wato shahararru mutane wanda suke abun koyi matasan mu suna so su dinga yin irin askin waɗannan makaɗa suna so su dinga saka irin sutararsu ko su kira kansu da irin suna ko lakabin waɗannan makaɗa da mawaka kuma duk inda suka je garin musulmai za a yi musu taro na ban mamaki wanda da wuya idan wani malami mai wa'azi ya zo a tara haka a tara musu kuɗi inda za a shiga a gansu ma sai an biya kuɗi za a ɗauki hoto da su sai an biya kuɗi kuma kowane matashi fata yake zama irin su kaga wannan ba garaman abin Allah wadare bane musiba ce babba a cikin al'umma babu shakka to haka kuma waɗannan ƴan wasan drama da dukkan nau'o'in su da kuma dukkan irin yaran da suke drama da shi tun daga wanda suke turawa ne ko indiyawa ko mutanen China ko kuma namu nan na gida wanda suke yi da local yarurrukan mu na gida masu yi da Hausa ne ko da Fulanci ko da English irin Najeriya ga sunan su ma sun yi istihwazi sun mallake tunanin matasan mu da tashoshin talabijin tashoshi akan internet wanda suke nuna irin waɗannan shirye-shirye Laila Nahar 247 aikin su kenan wanda annan mutane suke bata lokutan su kuma waɗannan abubuwan suna yin tasiri a tunanin su ina ganin bangaren kwallo ba sai nayi wani taliki ba duk inda kake yanzu ka da matasa suna shigaltuwa da kwallo
sosai
zaga har ma da wani lokaci har da ustadai da ake cewa ko kaga akwai wasu abin nan ma na iya tuna wani lokaci a camp din yan musabaka ma a camp na yan musabaka wanda suna jiran gobe da safe su je su hawo ayi musabakan alqurani amma kwana kai ana kallon kwallo ana musu
subhanallah
kuma sune gobe za a je kowa a kira sunan shi yana wakiltar jiha kaza ko local government kaza ya tashi yi karatu amma wannan kwallon ta turawa sai da suka raba dare ana kallanta tukuna
subhanallah
wani gidan kallon kwallon zaka ga hadda masallaci da limani a cikin yan kallon kwallon wanda za a kalla awa biyu ko uku kuma a zo ai wasu awa uku ana musu akai wanda shi kanshi musu abu ne da shari'a ta hanya akai hatta akan abin da yake na gaskiya kamar da Imam Malik ya ce innal miraa wal jidala yudifani basiratal ilm jayayya da musu suna raunata basirar koyan ilimi duk mutumin da yake yana da jayayya da sa'in sa to za su hana shi dace wajen ilimi kamar maganar da kai a dazu shine misali akwai wani daga cikin tabi'ai shine Abu Salama ibn Abdurrahman wanda tabi'i ne cikin manyan malaman cikin tabi'ai Allah ya gafarta mishi yana da dan uwa shine Ibn Abbas Ibn Abbas dan uwansa ne amma Ibn Abbas ya girme shi a dabaka shi sahabi ne shi kuma wannan tabi'i ne shi da kanshi yake cewa nayi na dama irin tsagirancin da na dinga yiwa Abdullahi dan Abbas dan ina ganin shi tsara na a shekaru in ya fara magana ta ilimi sai na katse shi ko na mishi jayayya yace da nan mai haka sai ya haramta mini ilimin sa yace su wani da wani kuwa sai suka nutsu suka yi mishi biyayya su kuma sai suka mori ilimin sa shi da kansa yake wannan nadama daga baya da kanshi yake nadama daga baya akan abin da Hisham ibn Ammar wanda dai ne daga cikin malamai kuma makaranta alqur'ani shi ma haka yake nadama akan abin da yayi ma wani malami nashi akwai kissa da ta tabbata cewa an taba tura shi yaje ya kaiwa malamin wani sako na binan da yaje yayi irin wato abin da ake kira da suna tsagiranci irin wannan zafin kan saboda a lokacin yana da lafiyayyen hadda yayi hadda da qira'at mabambanta ya iyata da haka yana jin kanshi on top of the world a saman duk duniya da haka da yaje kuma wannan malami bai mishi abinda ake tsammani na tarbiya ba malamin ya mishi fada ya mishi galatsi yace tsawon rayuwar shi ne tana abin yana jin kunyar kansa cewa me yasa yayi irin wannan wato rashin tarbiya so kaga da sauki ma ga wanda har ya rayu yana damar abin da yake
sosai wani ko zai na damar lokacin da
bata da amfani
eh mallan karmu tsawaita akwai abin da ka ambata wanda ina ganin mai sauraro zai so a ƙara mai bayani akai misali kai magana abin da shafi wasanni duk da kai bai da damar da zamu koma kansu amma abin da shafi wasanni nan kai magana akan wani wurin kallon kwallo ne misali da aka gina shi tare da masallaci to wannan kenan yana gwada an tsarkake al'amari na kallon kwallo din wanda in lokacin sallah yayi akan iya barin kallon kwallon waje ai sallah kenan ko kuma dai al'amarin yake
eh to yadda abun yake shine galibi ba wai an gina masallaci ne gine ne musamman ba gidan kallon kwallo ne kamar yadda ka san kowane viewing center
lallai
to amma da yake galibin masu zuwa kallon kwallon akwai ustadai akwai waɗanda suke suna da jaraba kallon kwallon amma kuma ba su bar sallah ba yanzu to su ne suka kekkiri mu sallah a ciki sai suka samu kuma wani a cikin su wanda yake aqra'uhum sai zama shine yake musulmanci dan haka ko ana cikin kallon kwallon idan kuma ka san galibi wasannin waɗannan kwallon suka ratsa da lokacin sallah
sai an dan tafi half time yana ga yadda jinkirta ka
dan yawa to wanda imanin shi har yanzu da dan saura sai su bar su tashi su je su sallah ko da a gurguje ne kada su misin bangare mai tsoka na wasannin ba wai irin an gina ne irin yadda ake misali a gina gidan mai kuma a yi masallaci ba a ba haka bane su ne dai suka gade har yanzu suna da buƙatar sallah
lallai kuwa
ba za su kuma
abinda saura lalacewa
da sauki lalacewa
to ba ka gani mallan kamar wannan zai iya zamtowa mu koma maganar da aka yi na baya misali kamar yadda ka ba da misali da dauki ruwa mai tsafta da kuma mara tsafta a hagwa musasu wanda zai rinjaye wani ba ka ganin hakan in ya ka cigaba da tafiya
ai hakan ma akwai rinjaye domin wannan shine talbisul haqq bil batil kuma Allah ya ce wala talbisul haqq bil batil fatabtumul haqq wa antum ta'lamun abinci wannan idan mutum sallah ta halartu aka ce ga abinci abinda shari'a ta ce ya ci abincin shi tukunna sai samu nutsuwa dai yake masallaci mai tsayi akan halarta abinci da sallah wannan ba ita ce muhallin mu ba amma dai nassin hadisin yace idan aka kawo abinci kuma sallah ta yi to a fara da abinci dan karka je kana sallah kuma hankalinka na kan abinci
sosai
to haka wanda misali yaje kallon kwallo kuma tunanin shi na kan wannan kwallon in ya tashi yaje yin sallah a gefe kuma ga hayaniyar kwallon ana jiwa babu shakka
babu
nutsuwa wannan sallah yafi mishi sauki ya fita gaba daya ya je yi sallah a wani waje can daban sannan sai ya dawo inda jaraba ce ya ci gaba da kallon kwallon shi ko kuma ya bari in barna yake so gaba daya ya bari ya gama kallon kwallon sai ya je yi sallah a natsi yana tuba amma yana sallah kuma yana kallon kwallo a wannan ba addini bane yana salla kuma yana daga idan shi gaban cibin yana kallon kwallo galibi abin da suke yi kenan
lallai
eh wato ina kwatanta yadda abubuwan suka kai ne zuwa ga waki din matasan nan sun cawo kudi tsakankanin aikin kirki da na banza wanda kuma ba daidai bane wallahi ta'ala ala
to kada wani ya yi malam wani fahimtar cewar misali in yana garin kwallo lokacin sallah yayi yafi sauki yafi kyau ya bari tukunna sai lokacin kwallon ya wuce sannan je ya sallah
wannan shine
abin da malam ya karantar
ba haka nake nishi ba ina nuna mishi akhafud dararaini da a ce yayi sallah ba a karba ba domin yayi ta babu tuma'anina babu natsuwa to bata yi ba to in kuma yi batta jinkirta bayan lokaci wannan kuma akwai malaman da suke ganin ma wanda dai jinkirta ma har lokaci ya fita ba zai iya yi ba sai dai ya ta istighfari kawai yayi babban zunubi wanda yafi karfin a ce a rama kamar yadda Ibn Taymiyyah yake tafiya zuwa ga kashi da malamai rusu Ash-Shawkani da makamantansu to abin da ya fi mishi shine ya bar kallon kwallon nan ya je ya salla domin ita ya bai duniya ita ce aiki mafi muhimmanci da zai duniya wannan duk abin da ake a cikin kwallon idan ai ji labari ba za su zo musu ba
ba shakka
yanzu hatta ko irin labarai da dama na san muna yara kullun za su kunna NTA karfe 9 sai an kalla so da idan kai missing black bind da zaka ji amma duk labarin ma da baka kalla ba zaka ji shi a gari tunda ka ba zaka ji ana yi kaga baka bukata sai ka bata kanka lokaci dole sai ka kalla bayan ga wani abu mai muhimmanci a gare ka wanda shine wajibin abin da ya kawo ka duniya sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu idan ya aika da gwamna zuwa duk garin da ya aike shi ko wani commissioner nasiha farko da yake musu shine ku je ku tsayi da sallah yakan ce idan ba ku tsayi da ita ba to ba za ku yi tsayi da wani abu ba faman aba'aha falima siwaha adya wanda duk ya wulakanta sallah to zai wulakanta duk wani abu wanda ba ita ba fiye da ita dan haka abu mafi muhimmanci da zai tsayi da rayuwar mutane shine tsayi da sallah a lokacin ta tsayi ita kuma yana buƙatar natsuwa da yin ta akan lokaci da cikar kunnanta da kokarin yin ta irin yadda shari'a ta ce to duk sanda aka lalata wani gaba ko wani sharadi ko wani mai muhimmanci daga cikin ta da gurgurda haka kuma an lalata nagartarta da gurgurda haka kuma an lalata yuwar ta zama karbabbiya da yuwar ta zama ta hana ka alfahasha din da munkari da makamantansu wallahi a'lam
to malamu kuma ɗayan bangare
na'am
inda kai bayani da dama akan abin shafi tunanin matasa akan abin da ya shafi koyi da wasu al'adu da dabi'u wanda ba namu ba mu san su ba ta hanyar hanyoyin sadarwa na zamani da kuma abin da ya shafi tasirin kawaye ko abokai nisantar makarantu da yanayin wasanni to malamu idan ka duba duka waɗannan zamu ya dunkula su mu ce watakila suna da nasaba da abin da ya shafi hanyoyin sadarwa na zamani musamman yadda muke ganin su a yanzu kaga matashi ya bata lokaci mai tsawo yana chatting a Facebook ne ko WhatsApp ne ko wani makamancin wannan al'amarin addini ibada karatu za a dauko wasu hadisan da basu inganta ba misali zaman daura da su ne matashi mana wannan ya zama malamin shi misali wani illa kake ganin wannan zai haifar wa matashi da kuma al'umma anan gaba
to shi harka ta wannan hanyoyin sadarwa na zamani wadanda suka baza duniya babu shakka takobi ce mai kaifi biyu mai kaifi mai kyau akwai kuma mara kyau abun bakin ciki galibi mun furke mara kyau din babu shakka akwai barna mai yawa take biyo baya a bisa shagaltuwa da muke yi da social media da sauransu na farko tukunna akwai israfi akwai barnar dukiya bayan kuma Allah yana cewa wakulu washrabu wala tusrifu kuma da malamai suke faɗa cewa wannan aya tana magana akan ka'ida muhimmiya ne ga rayuwa ta mu'mini Allah bai hana kai abin da ya halasta na ci ko sha ba amma kuma ya hana israfi barna da dukkanin ma'anoninta daga cin haram da zalunci da wuce iyaka game da halas da makamantansu to daga cikin barna ta dukiya shine irin istihlaki wato irin consumption da muke yi matasan mu suke yi na data na wato access da suke samu na shi kanshi internet din barna ce ta farko mutum zai barna ta dukiya mai yawa da lokaci mai yawa wajen siyan shi kanshi wayan hannu da siyan data daga providing daga network provider dinsa da kuma lokacin da zai bata wajen yin amfani da wannan data
din kuma
shigaltuwa ita kuma ta hanyar da ba mai kyau ba abu wannan babban barna ce na farko kenan na biyu kuma kamar da ka isaita akan maka Allah shine yada ƙarya da kuma sauka daga turba ta gaskiya Turba ta gaskiya wajen koyon ilimi shine ka tashi ka je wajen malami ya koya maka. Ya koya maka abin da yake ganin ya cancance ka bisa matakin ka na ilimi da kuma abin da kake bukata ka sani. Amma biye ma duk wata shiririta da kaje an yada hadisan ƙarya maganganun wanda ba su tabbata ba a ce a tura ma mutum kaza da sauran su mutane su tura wa kuma. Bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa ya ishi mutum ƙarya. Ya ishi mutum zinubi ya dinga ba da labarin da abin da yake. Sannan kuma yake cewa wanda duk yaje ya da zancen da ake tsammani ma ba wanda aka tabbata wanda ake tsammanin cewa ƙarya ne daga gare ni yace to yana irin gaskiya wanda suka mun ƙarya. Wanda kuma duk yima annabi ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jira mazaunin shi a wuta. Kaga wato mutum yana san kanshi a cikin wani matsayi mai hadari kware da gaske. Ba tare da ya nabba'antu akan me yake yi ba. Don haka duk wanda yake son koyon ilimi ba a koyon ilimi kawai ta fuskar kaga wani majhuli wanda baka san ko waye ba, baka san matakin shi na ilimi ba, ya turo da hadisai ko maganganu ya ce annabi ne yace sallallahu alaihi wasallam. Kai kuma ka ci gaba da yada wa mutane. Kaga kana yada barna a cikin mutane. Sannan kuma baka san asalinta, baka san tushenta ba. Za ka iya zama cikin wancan hadarin na cewa wanda ya yada barna yana wanda ya yada hadisan ƙarya yana daga cikin wanda suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Kuma zai tike gidansa a wuta ne. Da haka ya kamata matasan mu su tuba su daina yin wannan da sauran waɗanda suke shagaltuwa da duk abin da suka gani su yada. Waɗannan wuraren ba su ne manazarta, ba su ne sources da ake samun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai sources sanannu waɗanda a nan ne ake samun hadisai ta bakin malamai da karantarwarsu daga littafai waɗanda al'umma ta yadda da littafan ta san su tun ba yau ba. Tun tsawon shekaru ɗaruruwa ko kace fiye da dubu. Don haka wannan kenan game da watan yada a maganganu. Sai kuma maganar da kai game da
cewa man al'umma misali musamman wurin koyi da ɗabi'u da ake gani a irin wannan kafafe. Kaga mu kawo magana abin da shafi aski. Akwai magana sutura yanayin mu'amala gaba da zamantakewan aure ma a yanzu ya zama matsala saboda wannan dalilai din.
Gaskiya ne.
Ina ne makomar al'umma mu kuke gani za a iya dosa.
To makomar idan ina ganin ta fuskar wato amfani da waɗannan kafafen yaɗa bayanai ya kamata to mutum ya san na farko tukunna wanda duk ba shi da wata buƙata mai amfani wata manfa'a tabbatacciya ko rajiha game da amfaninsa da social media to ya kamata ya bari. Sai ya fi mishi zaman lafiya musamman matasa da mata din. Duk wanda ya san ba wani abu muhimmi yake ba kasuwanci yake da shi ba, ba wani koyon karatu yake yi kamar yanzu a zamanance da ake yin irin e-learning ko distance learning ko makamantansu, kawai yana yi ne kawai don shagalta, don shagala kawai, ya shiga nan ya shiga can ya leka nan ya leka can na kashe lokaci. To gaskiya saboda Allah wannan abin da yake a kan shi in yana son ya tsira da mutuncin kansa to ya bari kawai shi yafi. Ya bari ya nemi wani abu mai amfani yayi. Waɗannan lokutan da zai kokari ya koma makaranta ya koyi karatu ko ta koma ta koyi karatu a wannan lokutan makaranta da alkur'ani ne ko makarantar koyon ilimi ne na fiqhu ko makamantansa da yafi mutum alfanu ko ya nemi wata sana'a da zai, in ba haka ba gaskiya akwai abin da zai iya biyo baya na fitintunu iri daban-daban
kamar yadda ka
kware kuwa kamar misali auratayya. Auratayya sukan samu matsala sakamakon wannan, akan samu zargi mai yawa sakankanin juna ko a samu rashin fahimta ko a samu wasu korafe-korafe wanda sukan yawaita daga baya har su sa zamantakewar ta lalace ko kuma ma wani har aisaki. Ko kaji an yi wani abu wanda zai zama labari a gari cewa an yi duka ko an ji wani ko wata rauni ko makamantansu. Duk wannan sakamakon kawai tun farko wata muguwar ɗabi'a da mutum ya ɗauka ta amfani da social media wadda ba mai kyau ba ce. Sannan su matasa ɗin kamar na iya tuna wani lokaci ko a can jami'a mu a Zaria akwai wani research da aka yi akan cewa a shekaru biyar ɗinnan da suka wuce an samu wato dropping, an samu samun saukar matakin fahimtar ɗalibai game da darasi. Daga cikin abin da aka gano ya taimaka wajen wannan lalacewa fahimtar su ɗin har da ta'alluƙin su da social media. Suna kashe awoyi masu yawa wanda ba sa gaza awa shida a rana, da ɗaya bisa huɗun rayuwarsu ta rana ɗaya kenan a wajen tattaɓa waya ɗin nan, wajen shiga da fita. Maimakon waɗannan awoyin ya kamata su kashe su ne wajen yin nazari akan katin da aka koya musu, gabatar da aikin gida da aka ba su, tattaunawa ta tsakankanin dalibai tutorials da halartan dakunan ajali tafi dakunan karatu libraries dan ƙara nazari to me kun su bata waɗannan auyin wajen wajen isra'in ilimin su wajen ƙara wa kansu ilimi sai suke bata shi wajen kawai chatting wajen daddasha wajen tattaunawa da sauran sannan ana samun asarori da suke biyo baya akwai mayaudara da yawa da suke kan wannan wannan duniya ta yanar gizo wanda suke yaudaran tunanin matasan mu wanda su yaudare su ta hanyar kuɗi ko su yaudare su ta hanyar za su samu musu wani mukami ko wani matsayi wasu har a yaudari ya mace ko wani wanda yake sazije wani mara fahimta sosai a sai ya tashi daga garin sai ta fona gari da sunan za a je za a yi wani taro ko za a je za a gana a wani wuri ko za a samu mishi wani ci gaba kaman akwai kwanaki an samu wata mata da ta tashi musamman ta tafi har Lagos daga garin su da sun da tare da wasu mutane za su hada mata wani business za su samu kuɗi ashe ba san kai ba san su ba kawai ta hanyar waya suke saduwa da ita da suka je daga baya aka neme ta aka rasa ashe sun yanka ta sun sai da wasu bangarori na jikinta subhanallah wanda wannan labari ne da an buga shi a jaridu a baya to irin wannan yana faruwa da yawa ko kuma wani ya ce ka turo lambobi na amma asusun ka na banki
ko ATM naka
ko ATM ko kalmar ka ta sirri wanda akwai hackers wato wanda suke hatsabi bai da ake cewa Yahoo boys za su yi amfani da wannan damar su kutsa cikin ma'ajiyar ka ta banki su sace maka kuɗi ko su lalata maka bayanai da makamantan su idan matasa ba su san waɗannan ba wasu su suna fadawa su zama victims su zama wato bahaya wanda wannan abun ya shafi matasa da yawa sanda suke abun suna ganin sirri ne ba za su san cewa suna cikin dimuwa ba sannan akwai haka ila yau yaduwar fina-finai na batsa waɗanda suke nuna tsaraici ko suke nuna lalata ko rashin tarbiya wanda yana daga cikin abu ma mafi yaduwa sosai kwarai da gaske akwai kididdiga ta bayanai take nuna cewa a yanzu babu waɗanda suke samun kuɗi da suke samun kuma tagomashi a tashar wato yanar gizo fiye da waɗanda suke kasuwancin irin waɗannan fina-finai na batsa da lalata sun fi kusan kowane bangare na abin nan na yanar gizo samun tagomashi da samun mabiya saboda wato yadda shedan ya riya wa mutane wato wannan mummunar al'ada da fitina amin sannan haka har in muka lura a yanzu akwai yaduwar kiraye-kiraye da ake na abaiwa mutane yancin kai irin yanci da bisa tunani da fahimta irin ta turawa yancin yara yancin mata ko yancin masu auren jinsi guda da irin waɗannan munanan tunanin kaga duk an yi amfani da waɗannan hanyoyi an kutsa cikin mutane an kawo musu waɗannan mugayen tunanin
yanzu malam waɗannan duka matsaloli ne masu yawan gaske wanda sukan jefa cikin al'umma wato sukan jefa al'umma cikin hadari mai yawan gaske ta mu'amala ko ince daga takas ga Allah madaukakin sarki wanda rayuwar duniya ba ta dariya bare kuma rayuwar lahira din to malam menene mafita a takaice saboda lokacin da ka diga mashirin ya kusa kurewa
to mafita abu na farko mafita shine tsoron Allah subhanahu wataala kamar da Allah yake cewa walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah yace nayi jan kunne ga waɗanda aka bai littafi gabanin ku wa iyyakum da ma ku wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taqullah cewa ku ji tsoron Allah wajibi ne mu ji tsoron Allah matsayin mu na daidaiwan mu sannan matsayin mu na iyaye ko masu karantawa da waɗanda suke masu da'awa da mu kan mu matasa din sai kowa ya ji tsoron Allah akan abin da yake yasan cewa Allah yana ganin shi duk abin da yake da na ya'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfi sudur Allah yana cewa kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu Allah sai mun san cewa kamar da Allah ya faɗa yace ka ga musu lalle Allah ya haramta gabaɗaya alfasha alfasha shine duk wani abu da yake mummuna wanda adabi an cama dabi'a dan adam ba ta san shi ma zahara minha wanda ake a bayyane wa ma batan da kuma na boye ma wasu sun ce na boye shine kaman sata wanda ake a boye na bayyane kaman alfasha asali kaman zina da sauran dangoginta wanda dukkanin dan adam mai dabi'a lafiya yana kyama wannan abu wal ifma da duk wani abu da za a kiyaye suna laifi wanda shari'a ta prescribing din shi a matsayin laifi ne wal baghy bi ghayri al haqq da ta'addanci wanda ake yin shi ba da gaskiya ba wannan suna ce mata sufal sifal kashif domin duk ta andaci ba da gaskiya yake shi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana da kuma kar ku dinga yi wa Allah shirka abinda Allah bai saukar da hujja akai ba wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu da kuma fadin abinda baka sani ba game da Allah al-imamu ibn al-qayyim yana cewa waɗannan laifuffuka an jeranta su ne bisa jiran girmunin su ta fuskar alaka kowanne yana da muni amma wanda aka fara bayan shi ya fi shi muni daka sai zama aka ambaci na ƙarshen muni shine fadan abu game da Allah wanda baka sani ma Allah ƙarya kamar ana mini cewa yi ma Allah ƙarya ya mafi shirka abin nan muni wala taqulu lima tasifu alsatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhiba kaga Allah yace innal ladina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihu to yin fadan maganar da baka santa ba game da al'amarin Allah yana da hadari kwarai da gaske to waɗannan wannan shine mataki na farko watan jin tsoron Allah sannan kuma na biyu shine sai mun dawo cikin hayyacin mu a matsayin mu na al'umma mun fahimci menene manufar halittar mu me manufar tarayyar mu a matsayin al'umma ina kuma muka fuskanta a matsayin mu na matasa kuma sai mun zama muna da na farko tukuna mu zama da tawalu'un a gaya mana gaskiya mu ji sannan mu zama da biyayya ga na gaba da mu biyayya ga na gaba da mu ko da sun fada mana abinda a yanzu muna ganin ba daidai bane to mu bi zai mana amfani ko da sun yi kuskure
gara mutakan
bai saba wa Allah ba domin Allah yana cewa aini atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum ku yi wa Allah biyayya ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya sannan ku yi na gaba da ku biyayya malamai sun ce na gaba da ku iri uku ne akwai ulil amri ta fuskar as-sultan ulil amri bis sultan akwai ulil amri bil ilm akwai ulil amri bil wannan ta shekaru wato bil umr da shekaru wanda suka girme ka a shekaru wanda yake shugaba na mulki wanda yake rike da kambin mulki akwai shugaba wanda yake rike da kambin ilimi akwai shugaba wanda yake kira kambi na dattaku ya girme ka ko ya fi ka sanin abin da yake yi ko ya riga ka a wannan sana'a da kake koya ko ya riga ka a wannan tsarin yanzu ko aikin gwamnatin muka lura ai akwai irin wannan tsarin wanda ya riga ka shiga aikin gwamnati dole ya fi ka sani haka aikin dan sanda haka aikin soja haka a asibiti likitoci kowa akwai tsarin
cewa
da na gaba da shi to sai mun yarda da cewa lalle akwai na gaba kuma wajibi ne a yi wa na gaban nan biyayya gwargwadon hali da da'a ba akan saban Allah ba sannan kuma sai mun wato dawo mun saki kallon tarihin al'ummar mu da ta shuɗe tun daga kan al'umma ta farko wadda take da shaida a alqur'ani da sunna cewa suna kan tafarki mai kyau shine al'ummar sahabbai da tabi'ai da na bayan su zama mana sune abun koyi kuma al'ummar mu ta nan kusa wadda take ta haifar da wannan ƙasa irin al'umma da aka tun daga zamanin su dan fodiyo har zuwa nan kusa wanda a duniya ta shaida cewa mutanen kirki ne mutanen alkhairi ne sai mun koyi tarbiyyar su ba irin tarbiyya irin ta nasara ko ba yahudi ko wani kafiri wanda ta zama ita ce abun wato abun yanzu abun koyi
abun riko
a wajen mu ba babu shakka waɗannan matakai sai an bi su dan a samu asira wallahu ta'ala a'lam
to Allah ya samu dace. Mallam muna godiya sosai Allah ya saka mu da alkhairi da lokacin da ya bada domin ci gaban wannan shiri. Masu sauraro kuna tare ne da wato kun saurari nasiha musamman akan shafin rayuwar matasa daga Dr. Kabir Abubakar Amin wanda malami ne kamar yadda na ambata muku a tsangayar koyar da harshen Larabci a makarantar koyance jami'a ta Ahmadu Bello University da ke garin Zaria. An zukan ganin lokacin da aka dawo shirin ya zamu takaita shirin haka muna addu'a Allah ya mai da mallam gida lafiya. Kuma Allah ya ba mu ikon amfana da aiki da abinda muka saurara a bakin malam. A madadin shi malam da kuka ji muryar shi ne Muktar Adam ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mutari wani sabon shirin na fatawa amma ku mai zuwa idan Allah ya mana tsoro. Bismillah.